sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Juma'a ta farko a watan Mayu, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To alheri, kamfanin Facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na Jabu da suke auna wasu mutanen Ukraine da kuma masu alaka da daidaiku mutane da a baya Amurka ta kakaba musu takunkumai akan yunkurin yin katsalandan a zaben Amurkan. Da yammacin jiya Alhamis ne aka sasanta tankiya tsakanin Faransa da Burtaniya akan yancin gudanar da aikin su, inda Burtaniya ta janye jiragen sojin ruwanta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin Jersey na Burtaniya. Sai kuma ministan kudi a Qatar na fuskantar tambayoyi akan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba, da kuma albon bazarar da dukiyar jama'a a kasar mai arzikin mai bayan da babban lauyan gwamnati ya bada umarnin kama shi.
Kanin labaran kenan. Majalisar Dattijan Najeriya ta yi wata ganawar sirri da shugabannin hukumomin tsaro karan farko bayan sun kwashi kwanaki 100 da kama aiki. To koyaya wannan zaman zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro?
Da shi shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari, da su sanatocin, da su 'yan majalisar, da sauran shugabannin hukumomin tsaro, babu wanda ya dauki matsalar tsaro da take damun kasar nan da muhimmanci a matsayin wata matsala wacce ta shafe shi.
Baya ga haka, za ku ji hirar da muka yi da wata da ta fuskanci barazanar tsaro a zahirance. Kamar kowace ranar Juma'a ta babbar rana, gogan naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya na Ikara yau ina aka yada zango.
Dubu dai maganar tsananin tsamin tsaron da suke ta tsatsafa tsanin hawa tsaunin tsare-tsarin same 'yan ƙasa daga dukkanin damuwar da ke damarwa. Amma kuma duk da haka wasu 'yan ƙasa sun ce sharon da ake shimfidawa ba shiga suke cikin kunnuwan gwamnatin wannan ƙasa ba.
Kada ku yarda a baku labari, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamfanin Facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na Jabu da ke auna mutane a Ukraine da masu alaka da daidaikun mutane waɗanda a baya Amurka ta kakaba musu takunkumai akan yunkurin yin katsalandan a zaben Amurka, a cewar kamfanin a jiya Alhamis. Facebook ya ce hanyoyin sadarwar sun dade suna gudanar da gangami na yaudara akan shafukan sada zumunta na zamani da dama da shafukan yanar gizo. Suna aiki tamkar kafafen yada labaru masu zaman kansu, kana suna karfafa yada manufofin 'yan siyasan Ukraine tare da ayyuka masu kama da na sojin haya. Kamfanin Facebook ya ce ya fara binciken nasa ne bayan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta tsegunta masa wasu bayanai. Facebook ya alakanta batun da wasu daidaikun mutane da ma'aikatu da ma'aikatar Bital Malin Amurka ta aza musu takunkumai, ciki har da ɗan siyasa Andrei Dakach, ɗan majalisa mai ra'ayin ƙasar Rasha, wanda gwamnatin Amurka ta ayyana a cikin watan Satumba cewa ya yi yunkurin yin katsalandan a zaben shekarar 2020 da shugaba Joe Biden ya lashe. Facebook ya ce ya dakatar da shafin Dakach a cikin watan Oktoba shekarar 2020. Da yammacin jiya Alhamis an sasanta tankiya tsakanin Faransa da Burtaniya akan yancin gudanar da aikin su, inda Burtaniya ta janye jiragen ruwan sojojinta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin Jersey na Burtaniya, inda masuntan Faransa suka gudanar da zanga-zanga. Kimanin jiragen masuntan Faransa dozin biyu ne suka yi zanga-zanga a tsibirin da safiyar jiya Alhamis, suka bayyana kwalaye masu rubutun neman basu dama shiga ruwan na Jersey. Masuntan na Faransa sun ce ana hana su shiga ruwan Jersey wanda ke kusa da Burtaniya da ke kuma gab da gabar tekun arewacin Faransa. Wani jirgin ruwan Faransa ya shiga tashar ruwa na tsibirin mai cin gashin kansa wanda kuma ke karkashin masarauta, lamarin da ke nufi Burtaniya ce ke da alhakin kare shi. Burtaniya ta jibge jiragen ruwan yakinta guda biyu a yankin suna lura da al'amura, yayin da ita ma Faransa ta zuba jiragen sintiri a ruwanta da ke kusa da Jersey. Kasashen biyu sun ci gaba da jibge jiragen nasu a tazarar kilomita 20 da juna. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya faɗa a wata sanarwa cewa yanzu da aka sasanta batun, jiragen sojin ruwan Burtaniya za su dawo gida. Ya ce suna jira su ba da taimako da yankin Najeriya ya buƙaci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ministan kudi a Qatar na huskantar tambayoyi akan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma almubazzarar da dukiyar jama'a a kasar mai arzikin mai bayan da babban lauyan gwamnati ya bada umarnin kama shi a cewar ma'aikatar yada labaran kasar a jiya Alhamis. Daure Ali Sharif Al-Imadi wani lamari ne da ba a saba gani ba da ya kai ga masu sharhi ga fadin cewa matakin ka iya janyo babban gangami na faɗaɗa yin adalci da kuma yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Qatar ya ce Anthony Jenner ya bada umarnin daure Al-Imadi amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba game da sama da faɗi da ake zargin ministan da aikatawa wanda ya rike mukamin ministan tun cikin shekarar 2013. Sanarwa ta ce hukumomi na gudanar da bincike akan batutuwa masu alaka da aikata laifuka a ofishin jama'a amma kuma babu tabbas ko akwai wata tuhuma da Al-Imadi ke huskanta.
Tokada yi nisa nan gaba kadan Baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda a karan farko bayan kwashe kwanaki 100 da kama aiki shugabannin hukumomin tsaro a Najeriya sun kwashe kusan sa'o'i 5 suna ganawa cikin sirri da daukacin yan majalisar dattijan kasar akan yadda za a gano bakin zaren da zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da kasar ke fuskanta. To sai dai ƙwararru a fannin tsaro na cewa ba girin-girin ba taimai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana.
Jami'an tsaron da suka amsa gayyatar majalisar sun hada da babban hafsoshin sojin Najeriya Lucky Irabo da babban hafsan sojin ƙasa Ibrahim Attahiru da babban hafsan sojojin sama Isiyaka Amawu da kuma na ruwa Awal Gambo sai su feto janar na 'yan sanda Baba Usman da shugaban hukumar leken asirin ƙasa Manjo Janar SA Adebayo da kuma shugaban hukumar tsaro na farin kaya Yusuf Bichi waɗanda 'yan majalisar suka yi wa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya a wani yunkuri na samar da tsaro a ƙasar. Wannan zama shine na farko da majalisar dattawa za ta yi da waɗannan sababbin shugabannin. Sanata Alin Dume shine shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa ya yi mini ƙarin haske akan wannan zama na musamman.
Jami'an tsaro da muka kira su gaba ɗaya sun ba mu bayanai na sirri ma da yawa daga cikin abubuwa mun sani kuma da yawa kuma wanda suka gaya mana ba mu sani ba kuma abun ya kayatar da mu. Matakan da ya kamata a ɗauka duk mun bayyana to abin da ya rage shine mu ba bangaren zatarwa wato executive kenan duk goyon bayan da majalisa ya kamata ta bayar don a kawo ƙarshen wannan kuma mun yarda da wannan.
Najeriya na ci gaba da afkawa cikin mawuyacin halin taɓarɓarewar tsaro ta yadda a kullun ana rasa rayuka da dama kuma ana sace wasu ana yin garkuwa da su. Wani abu da Sanata Ibrahim Gobir ya ce ya zama kalubale ne ga 'yan ƙasa baki ɗaya.
Kowa dai na da 'yanci ne ya yi abin da zai ciyar da ƙasar nan gaba. Saboda haka harka ta security ba harka 'yan security ba ne kawai. Hatta da mu da ba 'yan security ba mu ma ta shafe mu. Saboda haka dole mu tashi tsaye in mun ga abin da ba daidai ba mu yi magana. In mun ga wani abu na sirri wanda ba su sani ba mu kewa gefe guda mu gaya musu. Dan in ba haka ba za su yi aikin su ba.
To sai dai ga ƙwararre kan sha'anin tsaro na ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin akwai wani abin da ake ɓoyewa idan har zuwa yanzu majalisa tana zaman sirri da shugabannin hukumomin tsaro.
Waɗannan 'yan majalisar dattawa da su da sojojin irin abin nan ne da ake cewa wato borun kunya ne domin inda gaskiya suke yi kuma akwai amana ba maciya amana ba ne maƙiya ƙasa waɗanda ba sa buƙatar cigaba ba su buƙatar talaka ba su da burin ganin cewar talakan Najeriya ya samu cin gashin kanshi ya zama ya san ciwon kanshi ya kuma samu ribar demokradiyya da ake nema don me za su yi taron babu 'yan jaridu. Sai a fito a fili a yi a bayyane. Wannan ya nuna akwai munafunci, akwai gunzugulu, akwai ƙarya, akwai makirci, akwai nunkufurci, kuma akwai shashanci.
Irin wannan zama a asirce an daɗe ana yinsa da tsofin hafsoshin sojoji da suka shuɗe da kuma wannan majalisa wanda har zuwa yanzu ƙoƙari ake ci gaba da yi na samo maganin wannan barazana na sha'anin tsaro. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Baba da ci gaban labaran duniya.
Kungiyar Tarayyar Turai ta sanar a jiya Alhamis cewa ba za ta bada tallafin kuɗi ga shirya zaɓen raba gardama da aka shirya yi a ƙasar Haiti a ranar 27 ga watan Yuni. Haka zalika ba za ta aike da masu sa ido a kan zaɓen ba. Tana mai cewa ba a shirya zaɓen bisa tsarin adalci da demokuraɗiyya ba a ƙasar da ke fama da rashin tsaro da kuma rikicin siyasa. Jakadiyar Kungiyar Tarayyar Turai a Haiti, Sylvia Tabaz, ta ce ƙasar ko kaɗan ba ta cika sharuɗan ba da tallafin kuɗi da na aiki ba, a don haka ba za mu taimaka wa shirya wannan zaɓen ba. Ta ce muna ɗaukar wannan shirye-shiryen wanda ba zai tabbatar da gaskiya da bin tsarin demokuraɗiyya ba kamar yadda muke hasashe. Tun a cikin watan Janairun shekarar 2020, shugaba Jovenel Moïse yake mulkin ƙasar ta yadda yake so ba tare da bin tsarin demokuraɗiyya ba saboda rashin gudanar da zaɓuka a cikin shekarun nan. Shugaban ƙasar ya shirya gudanar da zaɓuka a wannan shekarar 2021, kama daga zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da zammar amfani da zaɓukar ya shirya sabon kundin tsarin mulki. A makon da ya gabata, Amurka ta sabunta kiranta ga hukumomin zaɓen Haiti yayin da ta jaddada adawarta ga yunkurin sake kundin tsarin mulkin ƙasar. A ƙarshe, a jiya Alhamis, 'yan sanda sun auna masu safarar miyagun ƙwayoyi a wata unguwar marasa galihu a Rio de Janeiro ta ƙasar Brazil, inda akalla wani jami'i guda da wasu mutane dozunbu suka mutu da harbin bindiga a cewar hukumomi. Sashen hudun ma'aikatar 'yan sandan Brazil ya tabbatar da wani jami'i da wasu miyagun mutane 24 sun mutu a wani sako da ya aike wa kamfanin dallancin labaran Associated Press. Wani jirgin 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi kasa-kasa a unguwar Jacarezinho Favela yayin da jama'an da makamai suka sauka daga wannan rufin gida zuwa wancan, kamar yadda wasu hotunan talabijin suka nuna. Philippe Curie, wani ɗan bincike da ke tare da rundunar 'yan sandan, ya musanta aikata kisan rashin imani, kamar yadda wata mace ta bayyana wa kamfanin dillancin labarai AP cewa an kashe wani mutum da ya samu rauni ba shi da makami kuma yana buƙatar taimako.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makiri ya karanto. Yayin da Majalisar Tarayyar Najeriya ke ganawa da jami'an tsaro a yunkurin neman hanyar shawo kan matsalar tsaron da tabuwayi al'umma, tasirin da wata da ta fuskanci garkuwa da mutane da neman kudin fansa ta bayyana matakan da take gani ya kamata a dauka domin shawo kan wannan matsala.
Ina ga gwamnatin Najeriya ne za ta yi tsayin daka. A Najeriya mutane na da yawa da ba su da abin biyan bukata. Muna wani anguwa ne da muna ganin mutane na wahala sosai, ko mutum yana aiki ma kudin shi bai ishe shi komai ba. Don haka ne a cikin anguwa sai a samu masu bada wannan informant da ake cewa idan mutum yana aiki kudin shi a ce minimum wage, wato kasan kudin da zai samu 40,000 in yayi yawa, kana biyan shinkafa 32,000 buhu, kuma wani buhu daya a wata biyu an cinye, ga sauran biyan bukatu mutane ba su da shi. To ban san me gwamnati za ta yi ba, sai an samu wani gwamnati mai ji da jama'a. Na san muna da arzikin a Najeriya da zai iya taimako ya bude hanya sosai, domin wannan saurayi da ya ce min ya yi karatun degree amma bai samu aiki ba shekara nawa, ya ce shi yana lura da 'yan uwan shi, to shi ya ce min ma idan ya samu miliyan 2 a kidnap nan ya daina yi kenan, domin zai iya biyan sauran kannin shi su yi makaranta zuwa wani wuri. To idan gwamnatinmu sun yarda sun ɗauki wani abu na taimakawa, zai taimaka. Ana taimakawa a gwamnati, sai dai ana taimakon gefe-gefe, waɗansu ba su ma taɓa sanin wai gwamnati na taimako ba. Sai dai mu ji an kashe biliyon kaza, an taimaki mutane kaza da shi, amma ba a sarrafa yanda za a yi taimakon kowa ya samu cewan an biya bukata ba. Idan an bi ta makarantu ta wahalan biya, idan an ce magana muhalli na asibiti da sauransu shi ma wahala, waɗansu su yi ciwo su kwanta su mutu a gida, to damuwa ne ya yi yawa ya taru ma jama'a da kowa ma yana sayi. Idan sai da na kwaɓe su da suka ce min wai zan iya zama informant nasu, na ce ba yanda za a iya sun ganni sun ga kamar zan iya mugun halin nan amma haka ne suke gaya ma mutane wadansu kuma sai su shiga su fara bada sunaye kawai sai Najeriya ya biya rikice gaba daya.
Tasindi wata ma'aikaciyar jin kai a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Duniya gadan gadan gajiyawa ba shine mafitar matsalar tsaro ba a Najeriya inji Dr. Hakim Babu Ahmad.
Mun ga ji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda ta fi damun to amma yanzu me ke faruwa? Ga Boko Haram, ga bandit, ga kidnappers, ga matsatsi, ga talauci, ga wahala, ga tsadan abinci.
Tsohon gwamnati Sule Lami dako cewa yake lokaci ai kowa ya zubda makamai.
Idan ana gobara, idan aka sa ruwan giya bai kimtar ba sai ya sa kunu. Ma'ana shine kaji ko idan abai taso gadan gadan na musifa to ba a kallon wani kwani shine kai ba da gudunmuwa.
Tunma dai wasu malamai suka dauki sahu domin sun riga sun fara bada shawarwari.
Na rantsa da Allah kudin da zaka kashe ayi wata gada a kudu kudin nan ya isa a ba kamfani daya duk dan Najeriya nan zai mai takarda kasa cikin shekara daya.
Gode yake kuma wannan bai hana jam'iyyar PDP gaya wa duniya ana cikin wani hali ba.
Yau dan Najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a yaya zai yi kwana lafiya yake. Saboda abu ya lalace ya tafarfare kowa ta kanshi yake.
Sai dai shugaban jam'iyyar APC a Najeriya Malam Mai Malabu ne ya ce ya kamata a gane matsalolin nan fa gadan su aka yi.
Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke na daya da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin su suka bari rashin tsaro ya gawurta saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari.
Waɗannan fa kadan muka kado cikin kara kaina da kai koman da za ku da cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Manuniya. Shiri na 12 da ke shimfidar share hawayen ƴan ƙasa da ake mulka da waɗanda ke mulki wajen tabbatar da an tattake ta taburzar da kanta da hankalin al'umma a wasu lokuta. Idan kuma ana maganar abin da kanta da hankalin al'umma yanzu a nahiyar Afirka to babu abin da ya kai maganar matsalar tsaro. Musamman ma dai a Najeriya da akan kira giwar Afirka da ake ganin giggiwar girgidin kan girgide tsarin tsaron kasar fa yana kara kaburi. Sai dai da yawa suna ganin tushen matsalar tsaron nan fa an fara ne tun a gwamnatocin bayan da jam'iyyar PDP ta kwashe shekaru 16. Wannan kuma shine abin da ɗaya daga cikin waɗanda suka ja ragamar rungumo shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa Dr. Hakim Babu Ahmad yace bai kamata a rinka tuna baya ba domin sun san da matsala ne. Suka ja ragamar rungumo shugaban kasa Muhammadu Buhari yace sai dai an gaza yanzu.
Eh ga da kai ba kariya bane to amma da aka gaji matsala kamar na rashin tsaro al misali abin da ya sa mu mutane kamar ni wanda yake na gama aikin gwamnati kenan ni ba dan siyasa ba nayi retire ina fama ne secretary alhamdulillah ina da abubuwan da zan yi amma yanda na ga matsalar tsaro na kara tabarbarewa an saka mana arewa wancan gwamnatin kenan na Jonathan Boko Haram sai yanda suka yi da mu na shiga siyasa mu da na shiga siyasa na shiga ta Buhari to suna sifishi mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda ta fi damun to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram. Boko Haram din ma yanzu kunnuwa take kare yi. Ga bandit, ga kidnappers, ga matsatsi, ga talauci, ga wahala, ga tsadan abinci, ga rashin abincin habaci man Allah. Kuma wai fa wai wanda shine muka kawo shi wa saboda ya mana maganin wannan abubuwa din. Kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari. Ana kokari to wani kokari ake. Ga kidnappers na a cikin Zaria City tun muna ganin abin nan nesa. To ba dole mu ce an gaji matsala daya amma yanzu in ka zo ka bude sai ma ka rufe da sauri saboda matsalolin sun zama goma. Ba a gyara wancan ba har yanzu. Boko Haram din da ake cewa an zo saboda ita aka sa Buhari. Boko Haram din ma yanzu ta fi karfi a Kano.
Da alamu kalamai irin na su Dr. Hakim Baba Ahmad din da su aka yi tafiyar kawo shugaban kasa Muhammadu Buhari na nuna alama na cewa an kai dagar dire daren daddale bayanai na gaskiya akan tsamo tsarin tsatsefe tsananin tsaro a wannan kasa. Domin kuwa gagga cikin jam'iyyar PDP da tunda suka fito cikin siyasar nan tonan jamhuriya ba su motsa daga cikin jam'iyyar PDP ba. Irin su tsohon gwamna Sani Lami dan jihar Jigawa na jaddadawa duniya ne cewa duk da yake dai an bata jam'iyyar PDP a lokacin ana adawa da ita a baya. Yanzu dole ne kowa ya kawo daukin daya daurin daruruwan matsalolin da suka matsa wa ƴan wannan kasa.
Ana mantawa da me ya faru shekara 5 baya. Ba ta sunan abokan hamayya ta ko ina. Kowa barawo ne. Tunda ai da can kan so mulkin duk abin da na bata mu a firgita mu mu fada zabe da an yi shi. Hatta ma an ce rashin lafiya ma shi kansa illa na PDP. Rashin lafiya ma.
Ban gane rashin lafiya ba.
Rashin lafiya shi ma zurbi bai lafiya din mai rashin lafiya saboda kai soka.
Yanzu to menene abin yi?
Farko ga ana magana a addu'a. Na biyu mu dawo da ainihin kishin kasa cewa a kasan nan kowa da ne.
To yanzu ku a matsayin ku na MPDP kuma dattawa a kasa wacce gudunmawa za ku bayar dan a cimma wannan al'amura da ka azzayyana.
Ai a yanin yanzu ba magana PDP ko APC duk mu bar gudunmawa ne mishi kuma kowa kana mai bayar da. A yanzu a da kan in kike za ka yi sai a ce ai kana neman mafita ne.
Yanzu idan aka nemi gudunmawa sai Lami da zai bada.
To ai kai kaji ko idan bai bayar ba ai shi ne cikin hadari. Wato akwai wani yaro wai shi Solomon Dalon lokacin da kira shi muna meeting lokacin muna gona akan muna kan makoma arewa. To yaro ya yi kira magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kimtar ba sai a sa kunu. Ma'ana shi ne kaji ko idan abu ya taso gadan-gadan na musifa to ba a kallon wani kwani shi ne kawai ba da gudunmawa. So da haka kar magana Dalon.
Da alaka ko ba alakan lakayen da ake ganin su Sule Lami da suna bayarwa akan maganar matse matsalar tsaro a Najeriya. Malaman addinin musulunci irin su Dr. Ahmad Mahmud Gumi na ganin lokaci yayi dai a fara ma jefa shawarwarin shawo kan wannan matsala baki daya. A saboda haka daktan ya datso ɗaya daga cikin irin waɗannan shawarwari.
Mutanen nan ba a san su ba, ba a san wurin su ba. Ba su da register, ba su da takarda. Me yasa ba za mu su takarda ba? Me yasa ba za mu su makaranta ba? Ai sai ka san mutum kowa yana da adireshi. Me yasa ba za mu san durugajen ba? Waye anan, waye anan, waye takardan? Ai takarda kasa na rantsa da Allah. Kudin da za ka kashe ayi wata gada a kudu. Kudin nan ya isa a ba kamfani daya duk dan Najeriya nan zai mai takardar kasa cikin shekara daya.
Ana maganar tattalin arziki ya tabarware saboda kan aka ce za a kula da fulanin nan a takawa mai su guri guda a musu tsari babu karfin arzikin da za a yi wannan.
Wasan tare su guri daya ba kawai wanda ya tare su kowa ba shi a rugar shi amma a na rugar ka take ina kake kowa na da address ai yanzu ka samu map akwai coordinates ake nufi latitude kaza wuri kaza wani ne a wurin waye zai tattara su me yasa san tattara su.
Amma kana ganin za su yarda musu irin wannan
me register yanzu haka su suke so a register ba wanda bai son register ya zama dan kasa.
Shagwagwa gurgurgur mayar gwabzar juna a tsari irin na siyasa fa sanannen lamari ne da kowa ya ittifaki cewa jam'iyyu ba sa kyale juna. Wannan kuma shine abin da yafi faruwa a duk lokacin da jam'iyyu suka ga na kasan juna. Tun ma ganin irin matsalolin da ƴan kasa ke koka akan su yasa jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ta kira wani taron ƴan jaridun duniya inda ta dare dandalin daddale dalla-dallan bayan da take cewa suna neman danne Najeriya. Sakataren jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri ne ya tsatsefe bayanan da shugaban jam'iyyar PDP Prince Ocha Sekondas ya sako.
In kun lura duk maganar da chairman yayi ta ne akan abubuwa guda uku. Waɗannan abubuwan kuma su ne waɗanda shugaban ƙasa Buhari da APC suka yi amfani da su lokacin da suke campaign na neman ƙuri'ar jama'a 2015 da 2019. Sun yi alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya. Na biyu suka yi alƙawarin cewa za su gyara tattalin arzikin Najeriya. Na uku suka yi alƙawarin cewa za su yi yaƙi da cin hanci da rashawa. To in an duba a yanzu duk mai hankali ɗan Najeriya da kai da ni da ke da ku kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu ci gaba a gare shi sai da ci baya. Yau ɗan Najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a yaya zai yi kwana lafiya yake. Saboda ka abu ya lalace ya tabarbare ya koma yau kowa ta kan shi yake sai da Allah ya sauke.
Wannan sammakon sassarfar sukuwar sukar jam'iyyar APC da gwamnatin ta a tsarin tsatsefe matsalar tsaro da tattalin arziki a Najeriya. Ba ta hana jam'iyyar APC gaya wa duniya gajiyawar jam'iyyar PDP da ita ma ta yi mulki a baya ba. Gwamna mai malabunin jihar Yobe shine shugaban farko na jam'iyyar ABC a tarayyar Najeriya. Kuma ya ce idan har akwai matsalar tsaro a Najeriya fa to ya kamata a rinka tuna baya saboda jam'iyyar PDP ce ta shuka dukkanin matsalar da ake gani.
Na farko watakila su sun manta abin da ya faru kafin 2015 maganar rashin tsaro. Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke nadewa da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar kasar nan a ciki. Domin dukkan abin da suke fada din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaba Muhammadu Buhari. Idan ƴan Najeriya ba su manta ba masallatai da cocina ma sai an jingina musu na'ura na tattancewa kafin nan mutane su shiga masallatai balle ma wani taro. Dukkan biranen arewa nan ba birnin da Boko Haram bai tasiri a ciki ba. Hatta Abuja, hatta headquarter Majalisar Dinkin Duniya. Abinda yake samar da rashin tsaro a ƙasa fatara in yayi kakatutu a cikin al'umma da kuma jahilci. Shekaru 16 nan da suka yi ba su gaya wa ƴan Najeriya sojoji nawa suka samar wa ƙasar nan ba. Ba su gaya wa ƴan Najeriya wani irin makamai ne na yaki suka samar wa sojojin Najeriya ya zamanta cewa da su iya kare kansu ko da an shiga wani hali ba.
To duka kuma da wannan ne shirin manuniyar wannan mako ya nuna. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku. Musamman ma dai abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwarin Kanan da ya kawo wasu muryoyin da kuka ji. Madina Dauda kuwa ita tafi dandalin Daudalar Dawo da wasu muryoyi daga babban birnin tarayya Abuja. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Laifin daɗi aka ce ƙarewa sai a tare na Ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai yi haska fitila. Yanzu kuma ga nasiha Ramadan.
Ismi Usman Umar El-Nafati. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ya tasa. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Kamfanin Facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na Jabu da ke auda mutane a Ukraine da masu alaka da ɗaiɗaikun mutane waɗanda a baya Amurka ta kaka ba musu takunkuma akan yunkurin yin katsalandan a zaɓen Amurka a cewar kamfanin Ajiya Alhamis. Facebook ya ce hanyoyin sadarwar sun dade suna gudanar da gangami na yaudara akan shafukan sada zumunta na zamani da dama da shafukan yanar gizo. Suna aiki tamkar kafafen yada labaru masu zaman kansu, kana suna karfafa yada manufofin 'yan siyasan Ukraine tare da ayyuka masu kama da na sojin haya. Da yammacin jiya Alhamis an sasanta tankiyar tsakanin Faransa da Burtaniya a kan 'yancin gudanar da aikinsu, inda Burtaniya ta janye jiragen ruwan sojojinta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin Jersey na Burtaniya, inda masuntan Faransa suka gudanar da zanga-zanga.
To masu saurare, da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai ku tare mu nan da sa'a 1 da rabi domin jin shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Chubahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.